sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe yau Juma'a 28 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, kakanin labaran.
Ana ci gaba da tsare shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum a fadar shugaban kasa a Yamai, haka kuma har yanzu babu tabbacin wa ke shugabancin kasar bayan sojoji sun ayyana juyin mulki. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta kaddamar da bincike kan cece-kucen kama wato gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele a harabar kotu. Masu gabatar da kara a Amurka sun faɗa shari'ar da suke yi wa Donald Trump da wasu sababbin tuhume-tuhume tare da zargin wani ma'aikacinsa na biyu da taimakawa wajen kaucewa jami'an da ke kokarin gano wasu muhimman takardun sirri.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji abin da wasu 'yan Nijar suke faɗa a game da hamɓarar da gwamnatin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da sojoji suka yi.
Allah ya bamu shugaba mai riƙe amana, mai yin kukan talakawa, mai riƙe Nijar da amana a kawarci hanci wanda ya kuma da aikin da ya yi kamata ya yi a sashi ya iya ta sa siyasa shi zai tsotsar mutane haka.
Kazalika Amurka ta aika wa 'yan ƙasarta da ke Nijar sako bayan juyin mulkin da ya tabbata a ƙasar, ko ina dalili?
Ya kamata su mu kankata su barkuta kasance a cikin shinku ta kwana idan ya kamata su haifasa su kuma ya kamata mu daina zuwa wurare waɗanda suke wato wurare ne wanda suka haɗari.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za mu kawo muku shirin manuniya na Isa Lawal Ikara. To amma yanzu Murtala zai fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ana ci gaba da tsare shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ya zuwa daren jiya Alhamis a fadar shugaban kasa a Yamai, haka kuma har yanzu babu tabbacin wake shugabancin kasar bayan da yammacin ranar Laraba sojoji suka ayyana juyin mulki wanda ya fuskanci Allah wadai a fadin duniya. Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka tare kuma da kungiyar kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS duk sun yi kiran da a gaggauta sakin Bazoum da kuma komawa kan tafarkin tsarin mulkin kasar. Shi ma ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce ya kamata a koma kan tafarkin dokar tsarin mulki. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta ce kawance da gwamnatin Niger ya ta'allaka ne kacokan kan kokarinta na wanzar da tsarin demokuraɗiyya. Juyin mulki na Niger shine na 7 a yankin arewaci da tsakiyar Afirka tun daga shekara ta 2020, kuma hakan kan iya haifar da illa ga tsarin demokuraɗiyya da yaƙi da ayyukan ta da ƙayar baya na mayakan jihadi a yankin, inda Niger ɗin take babbar abokiyar ƙawancen ƙasashen yamma. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta kaddamar da bincike kan cece-kucen kama gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele. Jami'an hukumar ta DSS da na hukumar gidajen gyara hali sun yi arangama a harabar babbar kotun tarayya da ke birnin Lagos a ranar Talata, inda jami'an na DSS suka tafi da Emefiele duk kuwa da umarnin kotu na ba da belin shi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta DSS ta ce kama Emefiele san bai kyautu ba, haka kuma jami'anta da ma na hukumar gidajen gyara hali duk sun nuna halayya ta shige makaɗi da rawa. To sai dai wasu masharhanta na ganin cewa wannan siyasa ce kawai, inda Chidi Omeje shugaban jaridar Digest yake ganin hukumar ta DSS ta saba ka'idar doka.
Are they going to investigate themselves in a matter that they orchestrated, in a matter that they are the aggressors?
Yace ta yaya za su bincike kansu akan al'amarin da su ne suka kitsa shi? Kamata ya yi a bincike su domin a gano ko akwai ɓatagari a cikin hukumar waɗanda ke nuna fin ƙarfi da cin zarafi. To sai dai hukumar ta DSS ta musanta karya doka akan lamarin Emefiele wanda ke fuskantar tuhumar riƙe makami ba bisa ƙa'ida ba. Sojojin Ukraine sun sake kwace iko da garin Staromayovsky da ke kudu maso gabashin ƙasar daga hannun dakarun Rasha, kamar yadda wani hoton bidiyo da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a jiya Alhamis, yayin da Ukraine ɗin ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da Rasha ta mamaye. Runduna ta 35 da rundunar tsaron yankin sun cika aikinsu sun kuma 'yantar da garin Staromayovsky, a cewar wani soja a cikin hoton bidiyon da ba a tantance wurin da aka ɗauke shi ba, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Maliya ta tabbatar da 'yantar da garin na Staromayovsky, tana mai cewa dakarun tsaronmu na ci gaba da daidaita garin. garin na Staromayski yana cikin yankin Donetsk kudu da rukunin wasu kananan garuruwa da Ukraine ta sake kwatowa a lokacin hare-haren martanin da ta soma kaiwa a watan Yuni.
To nan ba da jima ba Murtala zai karanto mana sauran labaran. Yanzu dai bari mu waiwayi batun halin da ake ciki a Niger inda aka hamɓarar da gwamnatin farar hula. Ofishin jakadancin Amurka ta tura sakonnin email ga Amurkawa da ke Niger bayan da aka tabbatar da juyin mulki. Hassan Bukar abba Amurke ne kuma dan asalin kasar ta Niger wanda yake hutu a Niger a lokacin da aka yi juyin mulkin kuma ya shaida wa buryar Amurka abinda sakon ya kunsa cikin hirarshi da Grace Alheri Abdu.
Babu shakka Grace kamar ku sani Amurka tana bulaƙwari da wato ɗan kasar da take kasashen mushi. Babu shakka mun samu wani email wato na gaugawa da ake ba mu sanarwa cewa akwai abubuwan ke wakana yanzu haka a nan babban birnin Jamai cewa mu daina zuwa musamman ma bangarorin da ke gabar harabar shugaban kasa da kuma dukkan wannan area kenan downtown na birnin Yame kenan. Kuma haka ba zalika a cikin email ki da suka aika mu sun ba mu sanarwa cewa mu ya kamata mu dakata mu barkuta mu kasance a cikin shirin ta kwana idan ya kamata mu farkasa. To kuma ya kamata mu daina zuwa wurare waɗanda suke wato wurare ne wanda suke hatsari. Kuma sun ce jirgin zamu je in ma ta zai mu kasance muna da passport kin mu wanda ya karanciyar shi a mu ɗan Amurka ne kuma a passport kin mu tabbatar shi muna da visa a ciki. Kenan misali idan kai ba Amurka ne kana da passport wanda visa ke kasance ta mutu ko kuma ba ta da takarda ya kamata ka kasance a gida kaka fita an hana mu fita halin yanzu an shi zauna a cikin gida.
Yanzu yaya lamura suke tafiya a birnin Yame dina ana ci gaba da harkokin yau da kullun kamar yadda aka saba ko kuma akwai canji?
To babu shakka ga haka ne a ranar shi an yi zanga-zanga ta hutuwa da nuna rashin jin daɗi a game da wannan juyin mulkin amma kuma wato zanga-zangar an dai tarwatsar da su kuma kowa ya koma gida ba da wata wato tashin hankali ba ko raunin da mutane.
To harkokin yau da kullum fa kamar yadda nake tambaya jama'a suna ci gaba da walwala yadda suka saba ko kuma suna zaune a gidajensu domin fargaban wani abin da ya ka biyo baya?
Wallahi to be honest ba wata matsala a halin yanzu kowa a waje yana harkokin shi yanda ya kamata don ba a titi kowa yana wato sana'a shi an huto ana yawo yadda ya kamata sauran a tsama sun tsaya aiki kamar je ba ai ba haka ake gani a wasu ba wani tashin hankali ba wata tashin hankali a halin yanzu dai Yame alhamdulillah garam garam ake sulki
kuma tun banda sanarwar nan da su wa'annan jami'an soji suka yi na tabbatar da wannan juyin mulki har zuwa wannan lokacin da muke hira da kai ba a sake jin wani bayani daga gare su ba.
Aba sake jin wani bayani ba a halin yanzu. Yanzu da sai mun da karfi 6 ne muke na a nan babban birnin Yamai. To mai yiwa a cikin labarai wanda za a yi wato na karfi 8 rabi na talabijin ko kuma karfi 8 na radio su hutu ga sanarwa. Amma halin yanzu a dai inda nake ni ban samu cikakken bayanin wani labari wanda su wato wanda suke zuwa a ciki a wajen mulkin suka bayar da sanarwa. Mai yiwa nan zuwa dare. Da aka sani idan suna bayanin ne a musamman ma lokacin ba da labari na kasa kenan a bisa kafar yaɗa labarai ta gwamnati.
Hassan Bukar kenan a wata hira da ya yi da Grace Alheri Abdu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da ƙarashin labaran.
Masu gabatar da ƙara na Amurka sun faɗaɗa shari'ar da suke yi wa Donald Trump a ranar Alhamis. Inda suka gabatar da sabbin tuhume-tuhume kan tsohon shugaban kasar tare da zargin wani ma'aikacinsa na biyu da taimakawa wajen kaucewa jami'an da ke kokarin gano wasu muhimman takarduna tsaron kasar na sirri waɗanda ya ɗauka daga fadar White House da yake ambaton wani lamari da Trump don jam'iyyar Republican ya yi alfahari game da shirin kai hari kan wata ƙasa a wata hira da aka yi da shi a wurin shakatawarsa na wasan golf da ke New Jersey. Lauya na musamman Jack Smith ya tuhumi Trump da rike bayanan sirri da gangan wanda ya karu akan laifuka 37 da ake tuhumar Trump din a karar. A cewar tuhumar da ake yi wa Trump ya bayyana cewa takardar ta sirri ce sosai. Smith ya rubuta cewa babu wani a cikin ɗakin da ke da ikon duba ta. Smith ya kuma gabatar da sabbin tuhume-tuhume kan Carlos de Oliveira, ma'aikacin kula da wurin shakatawa na Mar-a-Lago na Trump a Florida. A cewar tuhumar, da Oliveira ya taimaka wajen boye wasu muhimman takardu na gwamnati daga jami'an da suke kokarin nemo su. Lauyan da Oliveira bai amsa bukatar jin ta bakin sa ba. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya gana da sabon shugaban kasar Italia a fadar White House a jiya Alhamis, inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga Ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin Beijing, wani muhimmin batu ga Rome yayin da take shirin ficewa daga cikin shirin raya karkara na kasar China. Biden ya bayyana cewa Amurka za ta iya cike wannan gibin. Za mu tattauna kan karfafa dangantakar mu ta tattalin arziki wanda ta haifar da kasuwanci na fiye da dala biliyan 100 a bara, inji Biden yana mai cewa a tunanina babu dalilin da zai sa haka ba zai iya karuwa ba.
Bursula Faruk Sanyin nake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai labari na gaba mai alaka da na farko, inda wani dan Nijar mazaunin Amurka Bubakar Bibi cikin wata hira da Grace Alheri Abdu bayan da ta tambaye shi yadda makomar kasar Nijar za ta kasance bayan wannan juyin mulki, musamman yadda ya shafi harkokin tsaro da tattalin arzikin kasar, sannan kuma ko wannan zai kawo ƙarshen matsalolin. Sai ya ce,
"Gari mu na Afirka gare, a gama daga Nijar, Najeriya, duk Afirka da wajen mu dai. Wallahi in ba soji ke iko mu ba, kasashen ba su ci gaba."
To wato kai kana goyon
in dai war hulla ce wallahi garin kasashen kasu suke in karau masu war hulla su aikin turawa su suka aiki turawa su kuma aiki.
To kai kana goyon bayan mulkin soji kenan?
Wallahi ina goyon bayan soji da ina yaro ina yaro da mulkin soji sai ni kunje tun ni ba san juri ba, amma ni ke sani kunje ko ina muna zuwa gari muna yawo abokai haka da kawa. In kamar yasa kuma kilometer 5 kilometer 6 muna zuwa shira kafin muna ta sai dan patrol ina su riki su da su riki mu suke mun ina za mu mu ga patrol din mu mun ga sai ce to ina ne da ku in ce irin kaza ne suna samu cikin mota su riki haskin bakin ko mu su su ko wa akan ga gidan su wannan wannan a ce eh za ta so saka su su hude, amma yanzu ba wannan kuma da akwai tsaro sosai. Bumsan kin da adda ba, bumsan kin boko haram, bumsan kin mine ne biya
to kana ganin kamar mulkin demokradiya ne kawo waɗannan
demokradiya Afirka ba ina ga Afirka ta kai ba ta san ta demokradiya Afirka ba ai ba san kanta ba in ta san kanta ai ai demokradiya ai a nan a yanzu ba ba demokradiya ya ya demokradiya dan kai magana ba sai da isa ka aka maka zai kiran ba ba demokradiya ko ba demokradiya in dai ka magana ka sai aka maka zai kiran ba demokradiya ce mana demokradiya ce ka ga ra'ayin ka in ka ga bin da maka kake yi to wannan kuma zai sa ka maka zai ba gaskiya.
To yanzu menene kake so ka gani an yi a cikin wannan hali da ake ciki a jamhuriyar Nijar, menene fatan ka?
Ni fata na dai ina roƙon Allah ya ba mu shugaba mai riƙe amana, mai yin kukan talakawa, mai riƙe Nijar da amana a kawai ci hanci wanda ya kama da aikin da ya kamata yi a sashi in ya iya ka a kasa siyasa ci ka a kasa ce siyasa. Siyasa ya tafi ta siyasa ci kai ta zutar mutane haka mu turawa sun sami su gamo sun san su tabo sai sun sa politik din nan tana san politik tana rabu mutane.
Ƙungiyar ECOWAS tana ɗaukan matakin samun maslaha a cikin wannan lamarin, wani mataki kake so ka ga ta dauka kuma menene kake son wata rawa kake neman ganin wannan kungiya ta taka a cikin wannan lamarin?
Ni mataki da ke to luka kawai ina son daga cikin mataki ta ban sojoji su tsaye in su kare sai ai zabe sun da Allah ya cira a cikin cira shi kawai ne kaso.
Akwai ba wadanda suke kira ga kungiyar ECOWAS da yawo ta dauki matakin da zai saki maido da hambararren shugaban kasa za a iya cewa a banzun bisa kare da mulki kana ganin yunkurin ECOWAS na maida shi bisa kare da mulki cin baya ne?
A kuma cin baya ne mana.
Me yasa kace fada ka?
Kamar ka dasa itacen ka ne har su haru huri kashe su a ce ka saba sa wannan hurin take ba hurin kurai ba ne. ECOWAS zai su riƙe nasu masu da nasu matsalu su riƙe nasu matsalu mu yi ranar mu gina nan matsalu.
Hassan Bubakar kenan dan Niger mazaunin Amurkawa wata hirar da Grace Alheri Abdu. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ta 105.5 zangon FM. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Da kungiyoyi a Najeriya na ci gaba da bugun buhun baje bayani kan cire tallafin man fetur din da suke ganin ya sa tattalin arzikin kasar ya fara tangadi
mutane da yawa za a kai su garu masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja ballantana kun marasa albashi
ko yaushe ne yake son a kawo gyara wani lokaci sai an yi wadansu abubuwan da yake kuma muna da tabbacin cewa za a samu saukin wadannan abubuwan da muke cikin su
sai da kuma tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulami da ce abinda ƴan kasar suka shuka ne fa suka fara girba kuma wannan ita ce magana ta gaskiya gaba gadi
kai da kai abudkanka akwai wani abinda ya zaɓe wajen zaɓe akan jahilci ko akan tsoro abinda muka shuka shi mai girba
game da rade raden rungumar miliyoyi cikin kuɗin tallafin kuɗin da aka ware wa ƴan Najeriya don bai wa ƴan majalisa kuwa wasu ƴan majalisar ne suka fara hadiyar kifadi
ba sabon abu bane sai dai abun mutu kuɗaɗen suna hawa shi yasa zaka ga kuɗin da motar da dama ana sayar da shi miliyan 10 yanzu ana sayar da shi miliyan 30
ba minister da yake da kasa da mota 10 wanda suke bayan sa kuma ni mukani na yafi na minister ana tirare akan a bani mota ɗaya zan yi aiki da ita
wadannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da zaku da cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar saki saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da bayanai da salon nishadi shiri na 128 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin an tunkuɗe duk wani nau'i na magudi me yiwa kuma yunkurin yage magudin murkushe talakawa ne ya sa masani kan tattalin arziki kuma malami a ɗaya daga cikin manyan makarantun jihar Kano Dr. Lawal Habibi ya ce wajibi gwamnati ta lura da su manyan matsalolin cire tallafi idan dai tana son ta tsallake su radi
mutane da yawa za a kai su garu masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja ballantana kun marasa albashi daga sanda zaka ga mai mota ya riga ya aje ta mai babur wani ma shi ma ya aje mutane sun fara tafiya a ƙasa komai ya yi tashin goron zagi in kuma talauci ya ƙaru da yawa a cikin al'umma al'umman nan ba ta waliye ba ce mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi irin yahu-yahu ɗinnan sata account da sata tafkarara da armed robbery da banditry ɗinnan duk abubuwan nan da suka fara yin ƙasa to babu mamaki talauci ya daɗa dawo da irinsu duk wanda zai san hanyar da zai yi cuta da wani ya samu kuɗi wanda waɗansu dole ce ta sa su to mafiya duk kasar da talauci ya yi mata yawa to dama ana samun wato irin waɗannan abubuwan su ma suna tahowa tare da talaucin
sai dai kuma duk da tangadin turgudewar tattalin arziki shi shugaban wata kungiya mai suna Northern Alliance Committee a turance Malam Lawal Muhammad Munir cewa yake idan aka yi hakuri fa a ƙarshe dai ƴan Najeriya za su ji daɗi
matsayin kungiyar mu gwamnati dai ta samu dalilan da yasa za ta kawace wannan gudunmawa da ake bayarwa kuma muna fata zai yi amfani
shin kuna goyon bayan wannan mataki na gwamnati duk da cewa ƴan ƙasa sun shiga wani yanayi
ko yaushe ne yake son a kawo gyara wani lokaci sai an yi wadansu abubuwan da yake ba kowanne ne zai ji daɗin kuma ita gwamnati sun yi bakin tunanin su cewa abin da zai zama alheri shine sai an cire wannan tallafi kuma muna da tabbacin cewa in aka yi hakuri za a samu saukin waɗannan abubuwan da muke cikin su
wani jan hankali za ku yi wa gwamnatin tarayya dangane an kawo al'umma sauki a dankanin lokaci
babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace kuma wanda wanda za su tafiyar da shi din a samu amintattun mutane wanda za su yi don ci gaban kasar baki daya
shi kuwa tsohon gwamnatin jihar Jigawa Malam Sulami Dau cewa yake halin da Najeriya ke ciki fa tukunyar da ƴan Najeriya suka yi girki da ita ce fa aka bar su da aikin su din
tare Najeriya siyasa na fara a PRP an da majalisa kusan shekara 40 baya ko 1979 kuma da madama jagoranci har muka zo matsayin da muka zo matsayin yanzu da shekaru da mukamai siyasa shugabanci shine tana ba darasi akwai mutane mai siyasa balle wanda yake fushin kai musulmi ne kai dukkan nau'i na shugabanci a musulunci an tsara shi babu saba ciki an tsara shi saboda haka abinda ake a yanzu duk abinda ake din ma me akai akan yanayin zabe da muka zaka da masu mulki da kuma ba abinda ake akan matsayin tsoro ko jahilci hankalin ko abu da yake mafi yawanci yaren talaka su ilimi sai digiri saboda haka ba abinda ake a Najeriya ta hanyar zabe ko kuma zabe ko jami'an zabe ko masu kuri'a kaza akan matsayin cewa jahilci a'a ko tsoro in kai daidai ka sani ba ka dan goro kuma kai ma ka sani idan an je kotu din shari'a ta ainihin zabe wanda yake lawyer da wanda yake kai karan da dukkan su ba wanda bai samu da yake ba so da ka abin da muka shuka shi mai girba
man ƴan Najeriya kana nufin suna sanar cewa za su iya tsintar kansu a wannan yanayin kin
ayoyi shi kuri kai da kai abu da kanka ka tambaye ni akwai wani abin da wajen zabe akan jahilci ko akan tsoro
tun bayan bayyana bayanan shirin share naira miliyan 70 don danka wa emasar kasa wasu ƴan kasa suka fara daukar kaudi sai dai kuma sanata Ali Induman masajjan tare Najeriya ya ce akwai bukatar ƴan Najeriya da ke ta daga kara su gane abubuwan da masar za ta yi da waɗannan tarin tilin kuɗi
shugaban kasa bayan mun shugabannin majalisa din mun koka masa akan halin da muke ciki so aka sa kuɗi a cikin kuriya-kuriya da aka kawo kwanan nan
na
kasafin kuɗi don a tabbatar da cewa an biya mutane hakkin su zance banda biyan hakkin akwai wato abubuwa da ya kamata a biya sababbin sanatoci musamman wanda suka zo da kuma a saya musu motoci da kayan office da wayansu na'ura da ake za a yi amfani da su a office wannan duk an sa shi a cikin kasafin kuɗin nan wanda aka kawo kuma mun ba da approval insha Allah
basu sukan da ake ba ku na sayan motoci duk suna cikin wannan kasafin
duk suna ciki da akwai wayansu kuma kudaden da wato a tsari ne
to tun yaushe aka fara wannan tsari
wannan tsari ba yau aka fara ba tun da aka kawo gwamnatin demokradiya so wannan abun ba sabon abu bane sai dai abun mutu kudaden suna hawa shi yasa zaka ga kudin da motar da dama ana sayar da shi miliyan 10 yanzu ana sayar da shi miliyan 30 ai buhun shinkafa ma da ana sayar da 8,000 yau ana sayar da buhun shinkafa 40,000 kuma ba abun da za a ce an fasa bane to banza abu dai wanda mutane suke cece ku ce a kai musamman a cikin social media wannan ba shine abin da nake gani ya kamata a maida hankali a kai ba
shi kuwa dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa Honorable Abubakar Hassan Fulata cewa yake raina hankalin ƴan majalisar tarayya ne ma yasa ake ta wannan suburgudi
wato babu wanda aka yi na wayo kamar dan majalisar tarayya an ce a sayi mota bashi ana cirewa daga cikin albashina shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba daya kafin a kyalin tafi kuma ana kyashin an ce kar a saya mun ba kuke da aski a bani ba ala misali dan kusa ya gode minista ba minista da yake da kasa da mota goma wanda suke bayan sa goma
gwamnati ce ta saya
gwamnati ta saya da kudin ta ake ba minista mutum daya mota goma kuma ni mukamira ya fi na minista ana tirare akan a bani mota daya zan yi aiki da ita amma ga wannan an ba shi mota goma ba a yi rubutu ba
wace irin mota ce ake sayan ta naira biliyan 70
mutum daya
ku duka aka ce za a raba mu bayan albashin ku
wannan zancen banza daga masu mutane masu tsegu mai zancen banza zancen gofi abin da hankali ma bai dauka ba a yadda nake miki magana ni dai albashi na dai bai wuce miliyan 1,100 duk wani abu da za a baka bashi ne amma ba wani zan zama abin nan gwamnati idan sun yi mulki na sun zata zan motsi sun suke tafiya da shi duka dan majalisa ba Allah wanda duk abin da za a bashi ba bai fi abincin gidansa ba
yanzu kun ce kuna neman ƙarin albashi
mu dai mutum muna neman ƙarin albashi ba abin da muke ce shine saboda tsadar rayuwa a ƙara wa ma'aikata gaba ɗin Najeriya
hadda ku
da kowa ma saboda mu yadda ya mu nan dan mutum ya haihu dan majalisa ne dan da yi biki dan majalisa ne an ma mutum ya kwana ba abinci a gidansa dan majalisa ne ta ina za mu samu kuɗin da za mu wannan hidimomi duk gaba ɗaya a cikin albashin miliyan 1,100
to nawa kuke son a ƙara muku yanzu albashin
a mu mu sai abin nan ba ya ai ba mu muke ƙara wa kanmu ba
iya ka batutuwan da zamu iya baje muku kira cikin wannan shiri na manuniya sadaka kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiyuko cewa kwanakin da aka ware musu fasuna ƙara ƙarewa ne saboda haka akwai buƙatar su rinka yi wa kansu gargadi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1400 ne dundun su yi sallamar su cikin wannan kujerun da suke ganin da su ne suke ta faman fadi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Halima Abdurrauf ta babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin manuniya daga kowane kurdi ni Isa Lol Ikara da kan shirye an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya
gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ihsan ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Mu'az Sulaiman Maiga limamin masallacin Darul Kitab was Sunna daga Sawa ba kuma si Ghana nasihar mu ta ranar Juma'a yau shine batun haƙƙi musulmi kana da haƙƙoƙi masu yawa da musulunci ya wajabta da dawanka musulmi akanka naga ciki idan baka da lafiya ya kawo maka ziyara naga ciki idan ya gayyace ka wurin waliman aure shi muddin babu haramu a wurin kaje naga ciki idan baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara naga ciki idan ya atishawa kai kokari ka ce mai yarhamukallah naga ciki kuma idan kaje biyar baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara ko daga hospital ne ko gida naga ciki kuma idan ya bar duniya kai kokari kamata harkokinka saboda ka saya kai sallan janaiza shi kar mu je kuma hankalin mai bamu a'a musulmi kawai gida wannan a'a addinin musuluncin mu ko dabba ya nuna irin zamantakewa da bayi da dabba ta haka addini ya nuna akwai hadisi al-Bara ibn Azib dake nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi an karanta da gogwa da dama na ga cike cewa me annabi ya ce wa nasr al-mazlum kai kokari duk wanda aka zalunce mana kai kokarin kai ka taimaka mai ka taimaka mai ta haka ko wanda ba musulmi ba wanda kai da shi ke zamantakewa cikin anguwa kuke aiki waje guda kuke huddawa na yau da kullum karka yadda a zalunce shi ko ba musulmi bane ka nuna mai mahasinul islam kyawawan tabi'un musulunci wannan wani abu ne da yake da shi akanka kai kokari kuma karka mai sata kai kokari karka mai zamba ko da ma ba musulmi bane kai kokari ka sa mai magana kuma kai kokari karka yadda a hada kai da kai kuma a musguna mai kuma mu kokari wan falon manzon Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babban dadin kai ne ka samu kanka cikana da lafiya kana cikin waɗanda ke so ya azumi su yi sallah wallahi babban gatanci ne ka kai wasa da wanga dama ta haka musulunci na son ai kokari a taimaka ma juna a yafe ma juna a kyautata ma juna kuma kyautatawan ba lalle shi musulmi kawai ba ko ne yake tare da cikin wani hali yana cikin masuwa zaka ka taimaka ma shi Allah ta'ala zai rufa maka sai ya biya maka
masha Allah wannan ne kuma kai mu ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice ana ci gaba da tsare shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya zuwa daren jiya Alhamis a fadar shugaban kasa a Yamai haka kuma har yanzu zuwa wannan lokacin babu tabbacin wake shugabancin kasar bayan da yammacin ranar Laraba sojoji suka yi ayyana juyin mulki wanda ya fuskanci Allah wadai a fadin duniya hukumar tsaron Najeriya ta DHS ta kaddamar da bincike kan cece-kucen kama babban wato gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele jami'an hukumar ta DHS da na hukumar gidan gyara hali sun yi arangama a harabar babbar kotun tarayya a birnin Lagos a ranar Talata inda jami'an na DHS suka tafi da Emefiele duk kuwa da umarnin kotu na bare shi beli sojojin Ukraine sun sake kwace iko da garin Staromayski da ke kudu maso gabashin kasar daga hannun dakarun Rasha kamar da wani hoton bidiyo da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a jiya Alhamis yayin da Ukraine din take ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da Rasha ta mamaye masu gabatar da kara na Amurka sun faɗa shari'ar da suke yi wa Donald Trump a ranar Alhamis inda suka gabatar da sabbin tuhume-tuhume kan tsohon shugaban kasar tare da zargin wani ma'aikacin sa na biyu da taimakawa wajen kauce wa jami'an da ke kokarin gano wasu muhimman takardu na tsaro na sirrin kasar da ya dauka zuwa fadar White House. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da sabon shugaban kasar Italia a fadar White House a jiya Alhamis inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga Ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin Beijing wani muhimmin batu ga Rome yayin da take shirin ficewa daga shirin raya karkara na kasar China wanda Biden ya bayyana cewa Amurka za ta iya cike wannan gibin.
To masu sauraro anan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau Juma'a. Sai a kasance da mu zuwa can anjima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT domin sauraron shirin mu na hantsi. Kafin mu sallama da ku bar mu ta iyalan marigayi Alhaji Kakawu na mata da na Alhaji Dr. Musa Muhammad Karaye JP. Wazirin Karaye farin cikin auren ƴaƴansa Haidar Ali Akawu da Zainab Kamilu Karaye wanda za a daura gobe a sabar karfe 11 na safe a gidan Wazirin Karaye a Kano. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗayyaba. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawe. Sai injiniyan mu Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.